أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب شكا وانا متاشيا مالا ثالث يا أمبتو وتن كراتو ده مهمان شنسا الرايوها abune wanda yake mai matukar muhimmanci, kuma ya kamata a koda yaushe mun kwankwasa zukatan mu da kunnuwan mu da wannan batu, musamman ma a cikin wannan al'umma wacce ita ce al'ummar karatu. Al'umma ta musulunci ita ce al'ummar karatu, domin ita ce al'ummar da kalma ta farko cikin kundin wahayin da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, wato alqur'ani, kalmar farko da ta fara kwankwasa kunnan sa ita ce kalmar karatu. Kamar yadda muka sani a tarihi, asirin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, lokacin da Allah madaukakin sarki ya so ya bashi annabci, ya aiko shi da wannan sako na ƙarshe, da ya aiko masa mala'ika Jibrilu yana kogon Hira, yana zaman kadaici a wannan guri da tuntuntuni akan halin da dan adam yake ciki da kuma inda dan adam ya dosa rayuwa da dan adam yake ciki. A wannan lokaci Jibrilu da yazo ya samu ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa da shi yayi iqra, yi karatu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ana biqari, ni ban zamo mai karatu ba, wato ni ba ban iya rubutu da karatu ba. A lokacin Jibril ya kara matsarsa, sannan ya sake shi ya ce iqra. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ma ana biqari, ni ban zamo mai karatu ba. Ya sake matsarsa har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta balaga minni jahd, anna wato wahala ta kai mun matuka, sannan ya sake ni ya ce da ni iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Kai karatu bismi rabbika alladhi khalaq, da sunan ubangijinka wanda ya halitta. خلق الإنسان من علق يهل الشلان أدم لك كدن جني. اقرأ كي كراتو وربك الأكرم وبنجج تشيني ما في كرمتي. وأن آيوي وأن دسوني فرقا آيوي دسوك سوفاء القرآن السورة العلق آيوي قدازير وأن مهكران سوني فرقا آيوي دا النبي صلى الله عليه وسلم يزن النبي أدليل سوني. Za mu ga sun kunshi kalmar yi karatu, sun kunshi kalmar karantarwa da ilmantarwa, sannan kuma sun kunshi kalmar alkalami, wadanda dukkaninsu waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda su suke turewa guri guda su ba da matashiya ta ilimi. Ashe kaga al'ummar da take da irin wannan tarihi ya kasance kalma ta farko a cikin kundin rayuwarta gaba ɗaya a cikin alqur'ani, kalmar farko da ta fara sauka ita ce kalmar karatu. Ya kamata a ce wannan al'umma ita tafi kowa sanin muhimmancin karatu. Allah madaukakin sarki ya nuna mana a cikin alqur'ani Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai zamo mai karatu ba, bai zamo mai rubutu ba. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminika idhan lantaba al-mubtilun, baka kasance kana karanta wani littafi gabanin alqur'ani ba, baka kasance kana rubuta wani littafi ba. Ba a ce kana yin haka da masu shakka, makaryata sun yi shakka akan alqur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama annabi ne ummi, wanda baya karatu baya rubutu. Wannan sifa ta ummi sifa ce ta yabo game da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Amma duk wani wanda zaka ce da shi ummi, to ba yabansa kai ba, su kan shi kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zaka yabe shi da kalmar ummi, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili. Allah madaukakin sarki ya sifanta shi da ummi, manzo ummi, wanda yake baya rubutu baya karatu kamar yadda mahaifin shi ta haife shi. Wannan sifa dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallama tana nuna gaskiyar manzancinsa, domin mutumin da baya rubutu baya karatu amma kuma ya zo da wani abu na karantawa wanda ya kunshi ilimin muka masu zurfi, masu fadi, masu yawa, ya zo da shi kuma wannan abu ya gagari dukkan wani mai fasaha, ya gagari dukkan wani mai zalaka, mai hazaka, mai zarangwana, ya kawo wani abu katankwacin sa. Babu shakka wannan yana nuna cewa wannan mutum Ubangiji ne ya zabe shi, ya bashi wannan baiwar, ya kuma bashi wannan ilimin, ba shi yayi wa kansa ba. Tunda da a ce karatu yake yi, sai ka ce karantowa yayi. Da a ce rubutu yake yi, sai ka ce an rubuta masa ya kwafa, ko kuma ainihin ya samu na wasu ne ya kwafa. To duk haka bata faru ba. Ya zo da Alkur'ani, Alkur'ani da ya kunshi shari'a, shari'a ta zamantakewa na ɓangaren rayuwa gaba ɗaya. Sannan kuma bayan haka ya kasance babu wani wanda ya iya kalubalanta wannan Alkur'ani balle ya zo kamar da shi. Amma dukkan wani kuma a cikin wannan al'umma da za a sifanta shi da ummi, baya karatu, bai iya ba, baya rubutu, bai iya ba, to wannan su kan shakai. Shi yasa Alkur'ani ya zo da kalmar karatu tun a farkon karo, don a nuna wannan al'umma muhimmancin karance-karance. Kuma Ubangiji da ya ce iqra, ba a faɗi me za a karanta ba, kawai sai aka ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, amma ba a faɗi me za ka karanta din ba. Wannan yana nuna maka cewa an yarje maka kai dukkan wani karatu, amma karatun da zai maka jagoranci zuwa ga sanin Allah da kuma sanin girman sa, duk karatun da zai raba ka da Allah, to haramun ne kai irin shi, kai wannan karatu. Haramun ne ka je ka karanci abinda zaka cutar da bayin Allah. Haramun ne ka je ka karanci tsafi canfi, wani abin da ka san yin sa zai cuci jama'a. Haramun ne ka ce ka je ka karanci yadda ake damfara ko 419. Wannan duk haramun ne, saboda karatu ne da ba zai sa ka san Allah ba, kuma karatu ne da zai sa ka cutar da kanka, ka cutar da wasu. Amma in ka ture abinda zai cutar da kai ko ya raba ka da Allah, ko menene wannan aya ta kunshi, karanta wannan abu daidai ne. Shi yasa Ubangiji mai ma faɗi al-maqra din ba, bai faɗi abinda za a karanta din ba, sai dai kawai aka ce bismi rabbika, don ya zan duk ilimin da kake karantawa ka sirka shi da batun Allah. Idan kana karanta addini ne, daman wannan abu ne da zai maka jagoranci zuwa ga sanin Allah, kuma shi ne abin da yake wajibi akan kowane musulmi ya fara iyawa. Kafin ka fara zuwa ka karanci injiniyarin ko likitanci, ko ka karanci abin da ya shafi tattalin arziki, ko yadda za ka san sirrin sararin samaniya, wajibi ne ka fara sanin sirrin addininka, ka karanci farillai na ainihi, abubuwan da suke wajibi a kanka, ka san ya za ka yi, ya za ka bauta wa Allah. Wannan wajibi ne akan kowane musulmi, wannan karatu ne na farilla. Bayan sa kuma duk karatun da za ka shiga na rayuwa ta duniya, to ya zamana ka sa Allah a zuciyarka, ka san cewa idan likitanci kake karanta, wannan abin da kake karanta zai kara fito maka da sirrin kudura ta Ubangiji ne, wanda kuma a karkashin wannan za ka taimaka kanka, za ka taimaka ƴan uwanka musulmi, za ka taimaka al'umma gaba ɗaya. Ka sa wannan a zuciyarka yayin da kake karantar likitanci, ko kake karantar injiniyarin, ko kuma kake karantar abin da ya shafi bincike a sararin samaniya, ko bincike a halittar ƙasa da duwar wasu, da sauran ilimummuka dai da aka sani na zamani, wanda ɗan adam yake moriya, yake cin moriya ta ƙarƙashin su, ya zamana ka sirka su da batun Allah. Shi yasa Ubangiji ya ce bismi rabbikal ladhi khalaq, kuma aka ce aka sifanta Ubangiji da wanda ya halitta. A nan ba a sifanta shi ba da Ubangiji mai gani ko mai ji, sai aka ce wanda ya halitta, bai ce bismi rabbikal ladhi yara ko bismi rabbikal ladhi yasma'u ba, sai aka ce bismi rabbikal ladhi khalaq, dan a nuna maka cewa ko menene zaka ci karo da shi na ban al'ajabi a cikin karatunka. To ka san cewa Ubangiji shine ya halicci wannan abu, shine mai iko, shine mai gagarumar kudura, shine wanda ya ga dama abin ya kasance a yadda ka ganshi. Ubangiji in ya so ya canza masa kama, zai iya canza masa kama a cikin ƙanƙanin lokaci. Shine dalilin da yasa Ubangiji ya hada sifarsa a wannan aya da halitta, dan ka san ko meye zaka ci karo da shi na ban al'ajabi a rayuwa, ka sani cewa halitta ce ta Ubangiji. Don haka abinda duk zamu karanta, misali zamu karanta abinda ya shafi ilimin abin nan electrical engineering, misali mu ga abubuwan da suka shafi ci gaba ta fuskar wutar lantarki, ta fuskar kere-keren kayayyakin abin nan radio ko television ko wasu abubuwa da masu kama da haka, mu sani cewa dukkan wannan baya fita da karkashin halitta ta Ubangiji. Shi ya halicci wannan, kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa wal khayla wal jibala wal hamira litarkabuha madina, yace wa yakhluqu ma la ta'lamu, Allah madaukakin sarki ya halicci dawakai, ya halicci alfadar, ya halicci jaki jakai dan ku hau ku yi ado, kuma Ubangiji yana halittar wasu abubuwa nan gaba wanda ba mu san su ba. Don haka duk abubuwan da muke gani na technology a yanzu da zamu karanta mu gani, Ubangiji ne ya halicce su, kuma babu mamaki nan gaba Ubangiji ya halicci abubuwan mamaki da ma da suka fi waɗannan. Karatu a rayuwa al'umma wani abu ne mai muhimmanci, ana kiyasta wato ci gaban al'umma da yawan masu karatu a cikin ta. Da zarar aka ce al'umma an yi kididdiga, an yi lissafi, an samu cewa waɗanda suka iya karatu da rubutu a cikin ta ba su suka fi yawa ba. Marasa iya karatu da rubutu a cikin ta nisbar su a cikin al'umma tana da yawa, to wannan al'umma tana cikin al'umma da take jahila, al'ummar da ba za ta samu ci gaba ba. Shi yasa duk shugabannin da suke son ciyar da al'umma su gaba, to sukan ɗaukaka sha'anin ilimi, ba za su taɓa yadda ba birni da ƙauye a barwa jahilci ya ci karansa ba babbaka. Za su yi ƙoƙarin kubuto da al'umma daga cikin duhun jahilci, alal aƙalla mutum ya samu abin da zai iya karatu da rubutu. Za mu ga wasu al'ummomi sun ci gaba akan wannan a lokacin da ake lissafa wato adadin waɗanda ba su iya karatu da rubutu ba a wasu ƙasashe. Mu a ƙasashenmu waɗanda suka iya karatu da rubutu ɗin su ake lissafawa, don su ne kaɗan. A Kaduba Beirut, ƙasar Lebanon, wato Kaduba ƙasar Lebanon, ka ga a iya ƙididdigen da suka yi wato nisba ta ummiya, adadin waɗanda ba su iya rubutu da karatu ba ba su fi biyu cikin ɗari ba. Wato duk wani wanda ka gani to ya iya ɗauka ya karanta, ya iya ɗauka ya rubuta. Shi yasa za ka ga duk yawancin bige-bige za ka ji an ce ai a Lebanon aka buga, a Beirut aka buga, a Beirut Lebanon, saboda karance-karancen da suke da shi. Duk gurin da za ka je ka ga ɗan shago, ɗan ƙanƙani, in ka leƙa sai ka ga buga littattafai ake manya-manya ciki. Kuma da zarar ya kasance akwai ilimi, akwai karatu a cikin al'umma, to za ka ga waɗanda suke ƙara fito da ilimi kuma yawaita suke, kuma ba za su gajiya ba. Saboda yau in na san na yi littafi, mutum miliyan ɗaya za su sayi littafin nan su karanta, goga a gurguje da ƙarfin gwiwa zan kuma yin wani. Amma ina san in na yi littafi aka buga kofi 100 ko kofi 200 ko 1000, sai an kai ruwa rana, sai ya ɗau watanni ana ta talla, ana ta kurzanta shi, ana ta kururuta shi a gidan kafafen watsa labarai, ana ta buga stika, ana ta yaɗawa, an jima wani ma har wato jarin nashi na bige-bigen ma ya karye ta haka, yadda in ya yi sau ɗaya ya ci bashi ba zai ƙara yi ba, saboda masu ban bashi ba su ƙara bashi ba don bai ci nasara ba. Wato shi yasa ko a Najeriya idan muka dubi yanayin arewa da kudu, za mu ga ba ɗaya suke ba. Kudu a haka sun fi muhimmatuwa da sha'anin karatu, ko ma wani irin karatu ne sun fi muhimmatuwa a wannan ɓangaren. Za a ga ɗan kudu ya yadda ya je leburanci saboda ya samu ya biya kuɗin makaranta, sakandare yake yi, amma duk ya aje girman kai na ɗan sakandare, za a gan shi lebura ne da yamma ko gan shi yana makaneza a bakin titi, saboda ya samu da abin nan. Wani ba zai samu damar ma iya zuwa karatun da rana ba ko da yamma, saboda kwadago da yake yana tara kuɗin karatun, sai dare ya je shiga kitanci, da dare zai je yana karatun. Karshe ka ga ya zo ya zama wani abu shi ne wanda zai rika tsara maka yaya za ka rayu a ƙasar nan. Babu shakka wannan ci baya ne. Ka duba yanzu in ka tashi lissafin jaridun arewa waɗanda suke fitowa a kullum, za ka samu cewa jaridu na kudu su suka fi yawa, sai ka ga na arewa ba su fi uku huɗu ba. Su ma kuma inda za ka tuntuɓi waɗanda suke tsaye a kan buga waɗannan jaridu, za ka ga cewa suna yi ne saboda kawai wata manufa ta su, in ma ta siyasa, in ma kuma ta ƙoƙarin raya arewa, in ma ta addini. Za ka samu ba wai don suna cin wata riba wacce take ƙarfafa musu gwiwa wajen ci gaba da buga waɗannan jaridu ba, za su ce maka jaridu in sun yi koyaushe suka tashi buga sai sun yi ciko, wannan kuɗin da suka kashe wajen buga na farko ma ba dawowa yake ba, saboda mutane ba sa karatu. Wasu jaridun ma da aka fara da mujallu mutuwa suka yi, saboda mai abin ya kashe kuɗi, ya siyo abubuwan bige-bige, ya ɗauko ma'aikata ya zo ya yi, ba a karantawa. Inda aka ci gaba, wanda duk zai rubuta zai ba da gudunmawarsa ta rubutu a jarida, ko ya ba da gudunmawarsa ta yaɗa wani program a gidan rediyo. Inda duk aka ci gaba, to biyansa ake yin maƙudan kuɗi, ba wai alfarma ake yi masa ba. To mu yanzu a jarida in kana son a buga maka wani abu ba talla ba, ba kuma a'a ba wani abu wanda yake kai za ka more shi ba, a'a wani abu da za ka ilmantar da al'umma, to alfarma ake ganin an yi maka in an baka wannan bangare na jarida ka an buga maka wannan labarin wanda a wasu gurare nemo ka za a yi a roke ka Allah annabi a tsaya akan cewa za a rika baka kaza dan Allah ana so ka rika rubutu a jarida to kaga inda aka san muhimmancin karatu inda karatun yake da amfani an san da an buga masu karatu a gurguje za su zo su sayi wannan nan da nan a karance ko nawa ne za a bayar a wannan al'umma in ka duba cikin asusunta za ka ga ba ta da wato rashi ko talauci na wannan sakafa din kusan al'ummar musulmi ta fi kowa wannan sakafa din karatu din a nan mun sha fadan yanzu kamar akwai sanda muka fada muka ce mal shehin abin nan uban Ibn Taymiya a kakansa Abdul Halim afwan ubansa Abdul Salam ya kasance yana cikin banɗaki yana wanka amma ana masa karatu zai dauko littafi ya ce Allah karanto min daga kaza zuwa kaza dan kada ma ya bata wannan lokacin nashi ba a cikin karatu ba ba a cikin wani abin da zai amfanar da kansa fuskar ilimi ba akwai mutumin da zaka samu ya karanta littafi sau ba adadi saboda kawai abin da yake cikin wannan littafin abu ne mai muhimmanci a gurin sa al-Muzani ana cewa al-Muzani al-Majani Imam Shafi'i shekara 50 yayi yana karanta wato littafin Risala na Imam Shafi'i akwai wanda ya karanta Sahih al-Bukhari sau 700 shine wani malami da ake kira Abdullah ibn Ishaq ibn Atiyya sau 700 ya karanta Sahih al-Bukhari littafi kwaya daya
ko wanda ya san cikin littafin dama guda
700 ne hadda mukarrar wanda aka limita sau 700 ya karance littafin daga bango zuwa bango dan suna cewa shi littafi duk sanda ka karanta shi in ka dawo za ka yi karatu na biyu to sai ka ga abubuwan da da kamar baka wuta kansu ba shi yasa wasu suka ce daga karanta littafai uku wanda suke magana akan maudu'i wato matashi ya daya gara ka karanta ɗaya sau uku domin za ka samu sanin abun sama da karanta a littafi uku karanta littafi ɗaya mai magana akan wani abu sau uku ya fi karanta littafai uku da suke magana akan abu ɗaya to wannan duk yana nuna maka muhimmancin karatun akwai waɗanda Khatibul Baghdadi yana tafiya yana karatu wani lokaci ma ya tuntuɓe yana tafiya yana karatu mu duba Suyuti muna jin sunansa Abubakar Abdulrahman Suyuti mai littafin tafsirin Jalalain da aka fi sani gaba ɗaya tsare kansa yayi a cikin wani labarari da ake kira Maktabatul Mahmudiyya a Masar kusan karance littafan wannan guri lokacin ɗakin karatu ne da ba kamar sa a Masar amma kusan littafan gurin ba wanda bai fita kansu ba ta yadda ya ajiye mana rubuce-rubuce wanda a yanzu ana lissafa shi a cikin waɗanda suka fi kowa rubuce-rubuce a duniya mu duba su Ibn al-Jawzi mu duba su Ibn Taymiya mu duba manya-manyan malamanmu wannan karatun da suka sa a gaba shine ya fito da su har suka zama wani abu a cikin al'umma to ashe kaga karatu a mu mai magana akan karatu wani abu ne wanda asusun mu cike yake da misalai da zamu bayar don haka ita wannan al'umma ba ta da talaucin wannan janibin yanzu ne zukata suka talauci ya zama na mutane a tunaninsu shine kawai samun wato dukiya shine ci gaban su a gurin tare da cewa dukiya idan babu tunani babu hankali babu nagarta ta kwakwalwa babu wani guzurin da zaka ba wa kwakwalwarka to dukiya ba za ta taba amfanar ka ba sai ma kana tara dukiyar kuma kana kara shiga cikin matsaloli da wahalhalu saboda kwakwalwar babu abin da zai ciyar da ita shi yasa Allah ya ce innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna dan adam har kullun yakan yi dagawa dan ganin cewa ya samu wadata malamai suka ce dan adam anan ba kowane dan adam ake nufi ba don ba kowane ne wadata take sashi dagawa ba shine wanda yake jahili bai san Allah ba bai san addini ba bai san ciwon kansa ba to wannan kadan daga cikin abin da zamu faɗa yanzu watakila a tattambayoyinku zamu ƙara faɗa da shi wannan matashi
to dakta kamar yadda ka yi magana a cikin shimfidar kake cewa da mutum ya karanta littattafai guda uku masu magana akan abu iri ɗaya gare ya karanta guda ɗaya sau uku wani lokacin zaka ga ɗalibai masu neman ilimi na addini sai su sa littattafai kamar na hadisi guda biyu a lokaci guda wannan littafin na hadisi ne wannan ma na hadisi ne ko littafai wani na Qur'ani ne wannan ma dai akan ulumul Qur'ani duk da irin daban-daban amma dai akan abu guda daya wata shawara ya kamata a ba duk mutumin da yake neman ilimi dangane da yadda zai shirya tsarin karatun sa
to wannan shi ma wata gaba ce mai muhimmanci a cikin wannan matashiya da muke tattaunawa wato shi karatu nau'o'i ne daban-daban akwai qira'a karatu da kake yi na ta'ammuli na bin diddigi da kokarin gane kowace kalma da inda ta saka ba wannan karatu ne da ba za ka yi shi jigari jigari ba ba za ka yi shi buru-buru ba za ka yi shi sama-sama ba sai ka tsaya ka bi shi a hankali to a irin wannan yanayi akan buƙaci ka ɗauko abin daga tushe wato idan misali ilimin hadisi za ka karanta ko ka nemi masana wannan ilimi su fara gaya maka cewa wani littafi ne a matsayinka ya kamata ka fara da shi idan ka gama shi kuma wanne ne zai biyo baya sannan wanne ne zai zama na uku sannan wanne ne zai zama na hudu dole ne kai haka in kai mai wayo ne kuma kana so ka ci nasara a cikin karatunka a duk sanda zaka durowa abu ta sama kai masa hawan kawara kamar wasu suna ganin a in zaka yi wa hadisi zaka karanta hadisi kawai ci ko Buhari Buhari din nan suna cikin manya-manya hadisi ta ga shi kira ya baje Buhari wanda in ka ba shi 40 hadisi din nan da ake ta karantawa islamiyoyi ba zai iya warware maka shi ba zai ci kwakwa kwarai da gaske akwai hadisan da bai ma gama fahimtar su ba amma kuma ya ci ko Buhari gaba daya ya sa a gaban sa wani sai ka ji ya ce Abu Dawud da zamu karanta me yasa ka tsallako Abu Dawud babu wasu littafai da suke kasa da shi wanda malamai suka yi dan masu farawa zaka faro daga abinda Imam Bukhari kusan shi kin gaba ɗaya rayuwarsa akan wannan littafi ya kare Abu Dawud sunan Abu Dawud gaba ɗaya rayuwarsa akan sai kare Imam Malik akan muwadda gaba ɗaya rayuwarsa ta kare kai ka faro daga nan ta inda rayuwar wani malami jijibibe ta kare kaga anan akwai kuskure shi yasa Ibn Abbas yake fassara fadar Allah da yake cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wama kuntum tadrusun yake cewa ar-rabbani man yuallimu bisigar al-ilmi qabla kibariha wanda zai yi wa mutane tarbiya ya koyar da su ya ba su ilimi kanana kafin aje ga manya to wannan ita ce dabi'ar karatu kada ka fara karatun wani fanni ba tare da ka nemi masana fannin sun baka matakai na karatun fannin ba mutumin da zai yi karatu a zamanance ba zai je kawai ya ce shi ta jami'a zai fara ba ya ce ni a fara bani digiri in na gama digiri na da in iskandare in na gama iskandare sai kuma in yi firamare kaga da ya fara fada ce kai wannan ku ga ku janye shi ma hukunci ne ba da hankali dole sai ya fara samun level na firamare in ya gama ya zo level na iskandare sannan kuma ya zo level na jami'a daga jami'a kuma ya abin da ya sama
haka ne to kaman bayanin da kai akan muhimmancin karance-karance na littattafai da sauran ababen da ake dubawa a karanta akwai diddiga da aka yi ta nuna cewa Yahudawa a Isra'ila su suka fi kowa karatu a duniyar nan daga nan sai mutanen kasashen yammacin duniya to sai Larabawa su ne suka zo a mataki na uku wajen karance-karance to kuma gashi yanzu kana ba da misali da cewa a Lebanon ba ke diddiga waɗanda ba su iya karatu yake ba a'a diddiga ake ta wato ba waɗanda suka iya karatu ake diddiga ba
iya
ba su ake lissafawa amma a haka su suna kuka da kansu suna kukan cewa an bar su a baya in har Yahudawa da mutanen kasashen yamma a yayin da mu a nan mu ɗauka mu mutanen Afirka ma dai gaba ɗaya ana cewa in har kana so ka ɓoyewa ɗan Afirka wani al'amari to rubuta ka sashi a cikin littafi domin shi ba ɗabi'arsa ba ce karatu mu nan ya zan ne tun da Laraba suna kuka da wancan matsayin nasu
to ai kaga wannan shi yake nuna maka bala'in da muke ciki mu al'ummar da aka fara ba mu tarbiya da kalmar ikra'a bai kamata a ce mu ne kuma za mu dawo haka ba sai idan mun saki wannan tarbiya da ubangiji ya bamu wannan tarbiya da musulunci ya zo mana da ita da a ce mun rike ta to mu za mu zama a farko kamar yadda da al'ummar musulmi ita ce ta zama a farko karanta sirran malamai magabata ka gani mutum idan matsuwa ta tame shi ya dauki littafinsa daya ya sayar to ya dinga koke-koke da zubar da hawaye wato bala'i yayi bala'i tashin hankali ya kai matuka har ta kai ga ya sai da littafinsa kwaya daya akwai kissar Abu Ali al-Tali lokacin da ya dauki littafinsa na Jamhara na Ibn Durai ya dauka ya sayar da shi saboda matsuwa ga yara ga talauci ga babu abinci ya dauka ya sayar wani malami ya saya a Sharif al-Murtaba da ya saya sai ya duba a jiki sai ya ga malamin nan ya rubuta wasu baitoci kafin ya sayar da littafin, ya rubuta wasu baitoci a cikin littafin, yana cewa anistu biha 20 hawlan wa baituha laqad tala huzni ba'daha wa hanini wa abinna anistu biha 20 hawlan wa baituha laqad tala wajdi ba'daha wa hanini wa ma kana dhanni annani sa'bi'uha ولو خلدتني في السجون ديوني ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستحل شؤوني فقلت ولم أسبق ولم أكتم سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنيني أبين لبيتو شن سكي تشوا سكي تشوا يا إيبا كيوا دوانا للتافة كرا أشرم amma yanzu da shi ya dauka je ya sayar yace bakin cikin sa ba zai yanke ba damuwar sa ba za ta kare ba yace baya sa ra'a tsammanin sa akwai ranar da zai dau littafin ne ya sayar amma gashi kuma ya sayar yace koda ko zai ci bashin da zai sa a sashi a gidan kaso ya zama yayi zaman daurin har abada daurin rai da rai to yana jin ba zai iya sayar da littafin ba yace walakin da ba'fi amma saboda rauni shekaru waftiqarin da talauci wasu biyatin sigarin da yara kanana wanda akan su babu abinda ba zai yi ba alaihim tastahilu shu'udi yake cewa sai ya rika fada idanunsa na zubar da hawaye kuma ya kasa rike hawayensa yake cewa ga abinda daman wani balarabe yake cewa wani balaraben da yake da garken dabbobi musan kamar yanda muka san dabi'a ta masu garken dabbobi kamar fulani kafin ka ga fulani ya dauki abin din sa ya sayar sai mutuwa ta kama shi cewa qad tukhrijul hajatu ya ummu malikin kara'im min rabbin bihinna bani bukata na sa ka dauki abinda kake yake mai tsada a gurin ka kana ruwarsa ka dauka ka fitar da shi daga cikin mulkin ka to lokacin da shi wannan da ya sayi littafin ya karanta wannan baitoci ya gani shine ya dauki littafin ya mayar masa daman ya sayi wannan littafin ne da dinari 60 yace to ka rike dinari 60 na bar maka ire-iren wannan kisoshi suna da yawa wannan al'ummar da take da irin wannan misalai wato ina nufin al'umma ta musulunci da larabawan da mu wanda ba larabawan ba sai gashi da karshe kuma an zo ana cewa yahudawa sun fi mu karatu kristoci turan yamma sun fi mu karatu kamar yanda yanzu cikin bayani na nake cewa mutanen kudu sun fi mutanen arewa a haka karatu to kaga abin takeici ne a ce duk sanda za a yi lissafin ku a mataki na duniya ku ne a baya a mataki na cikin gida ku ne a baya wannan babu shakka yana nuna mun yi watsi da karantarwar mu in ba mun da karantarwar da musulunci ya muna ba to za mu ta zama a can baya kuma duk irin cin kashin da ake mana ba za a daina ba akwai misali da nake so in faɗa akwai sanda lokacin da yahudawa ina jin mushe da yan ne a lokacin mushe da yan yake cewa a lokacin suna rubuta wasu abubuwa da suka shafi sirrin Isra'ila a cikin jaridunsu da mujallan zalittafan su sai wasu suke musu kamar jan kunni yaya za ku rika banka da asirin ku haka sai suke cewa kun ga waɗannan al'ummar da muke takaddama da su muna ta artabu da su al'umma ce da ba ta karatu la yaqra'un ba ta karatu in ma sun karanta ba ta fahimta in ma sun fahimta ba ta aiki da abin da suka fahimta dan ka ku damu dan mu faɗa ba zai sa su da wani mataki ba dan ba ma za su san mun faɗa ba mu ya mu mun sanar da kanmu irin ci gaban da muka samu ko kuma ci bayan da muke da shi amma su ba za ma su karanta ba in ma sun karanta ba za su fahimta ba in ma sun fahimta ba za su yi aiki da shi ba to kaga wannan magana ce ya faɗa kaga kamar zaki yayi irin an faɗa maka kazafi ne kuma hakika
duk da ya faɗa hakan ba wani abu da ya biyo baya
ne zai biyo baya ba ma wani zai canza kullun yanzu a kasashe da muke ganin sun fi mu a cikin kasashen musulmi din kamar kasashen Laraba din ko kawa suke na yi misali da Lebanon amma ana magana ne akan Larabawa a jumlace Lebanon ba su kaɗai ne Larabawa ba akwai Saudiya akwai Masar akwai Yemen akwai ina ne akwai ina ne dukkan su Laraba ne in ka dunkule su ko da su mutanen Lebanon za su yi wani fici amma in ka zo ka hada su da yan uwan sai ka ga su a nawa suke da mutanen Lebanon nawa suke duka population din sai ba wani wane da su ba saboda haka kaga ashe akwai kalubale ga babba a cikin wannan al'umma wato abin da nake so in kara da shi man salisu wato ka duba hatta jaridu jaridun nan za su wayar da kai ka san me yayi kasar ka take ciki wani irin abu ake tukawa a kasar me kyau ne ko mara kyau ne kai in ka tashi ta wani bangare zaka bada gudunmawa sai ina ne zaka koka da abin da ake yi maka jaridun nan iya abinda suke iya yi kenan za su rubuta abinda yake zai taimake ka za su rubuta abinda kai ma ana neman gudunmuwarka akai to amma sai ka ga cewa yanzu in a unguwa wani yana yawan sayen jarida naira 50 naira 100 sai ga ana masa dariya a sararre ne shi in ba a sararre ba kullun ka sa jarida kana karatu kaga kokolwar da take irin wannan tunani yau shi kake zaton cewa wannan kokolwa za a yi jarida a cikin irin masu wannan kokolwar ta yi nasara dole ne ta mutu dole ne su kuma wadancan al'ummomin su zama kullun a waye yaro tun yana karami yana ganin ubansa yana karatu shi ma zai taso da san sha'awar karatu dole ne aka sa shi makaranta zai tsaya ya karatu dole ne in ya karatu zai samu sakamako mai kyau zai san fahimci abin da ake so ya fahimta dole ne ya fice an zo jarabawa an zo interview ƴaƴan su sun yi funaku kuma ku ce a'a ana nuna muku san kai dan menene ba za a dauki nasu naku ba a kyale nasu anan in an nuna san kai to kuma akwai naku laifin saboda haka dole ne sai shuwagabanni ni ina fujin da cewa shuwagabanni su za su raya al'umma ta wannan bangare al'umma matukar shagorori ba su jati sun nuna mata daidai ba za su ce dan abin da suke daidai ne to amma kuma in ka kula man salisu kamar su shuwagabannin sun fi sha'awar al'umma ta cigaba da zama a haka kan ma ta san me suke
to lambobin da za a tsibe mu a kansu 07 03 5 88 88 22 wato 07 03 5 88 88 22 sai 07 03 5 88 88 99 wato 07 03 5 88 88 99 assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
Mohan Salisu barka da aiki.
Yawa madalla.
Kana magana da Yusuf Babangaje mai trader da ke gare ringin.
Madalla Babangaje.
To ilewa malam barka da zuwa.
To madalla.
To ni abinda zan dan kira malam ya dan yi wa musamman iyayenmu na kauye da kuma waɗansu da suke cikin gari bayani. Ina so da Allah malam ya dan jawa iyaye hankali akan cewa domin waɗansu iyayenmu har yanzu suna ganin cewa kamar ilimi wanda za a koya na Alkur'ani zuwa hadisi shine kadai halal dan haka ba a bari wato ƴaƴaye suna koyar fannoni daban-daban musamman kamar fannin likitanci din da fasahohi na zamani mun riga mun ci baya kwata-kwata a wannan fanni domin yawanci iyaye suna ganin kamar an suka bari haramun ne a tare da ƴaƴansu su karanci wannan don fa asibiti aka tare in ka dogo asibitocin mu na ko ina ma duk lokacin da aka ce za a ga wani aitrating din sa wallahi Allah ko mace ce ko namiji za ka ga yawanci maza ne suke wannan kula da kowane fanni ne don haka kaga karantar fanni na likitanci da fasahohi ina ganin ba zai zama IB ba don haka nake so da Allah malaman malayewa jama'a bayani irin koyan fasahohin nan na zamani yanda ya dace halal ne ko kuma ka gane cewa ba haram ba ne halal.
To mun gode Babangaje daga Ringo. Assalamu alaikum. Da muke magana. To madalla da muke magana. Inuwa?
Daga Allah ne.
To bismillah.
Farko dai ina yi wa malam da ya fata alkai.
To madalla.
Allah ya sa malam ya koma gida lafiya.
Amin. Akwai tambaya?
Ba wani tambaya ne.
Mun gode malam Inuwa daga Dagare da fata alkai da ke wa malam. Assalamu alaikum. Na'am.
Kana biyo ya.
Na'am, da muke magana muna jin ka.
Kana magana da Sharhabil.
Na'am.
Sharhabil suna.
Sharhabil muna jin ka.
To mun shawara da zan ba mallan ku kuma shawara ta yi kira gona ta kan ta dau addinin musulunci a gaba sakamakon yanzu mutane ana wasa da kuke akan addini sakamakon na yana nuna mana cewa muna ɗauko karatu da ra'ayin malamanmu ta ƙananan littattafai kafin manya.
To ita nan gurin da kake so gwamnati ta yi?
Ina son cewa a tsara karatun addini na musamman gwamnati abinda nake so ba da shawara kan.
Ok, to mun gane.
Yawa, sai an jima daga nan Hadeja.
To Malam Sharhabilu Hadeja mun gode kwarai da gaske. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Na da muke magana ka kace so sai radiyon ka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am.
Sadiku mina ga babai.
Ma Sadiku mina jin ka.
Na yi godiya ga mallam ga wannan hiri da ake ga wadarwa.
Akwai tambaya?
Kuma ina son jin gaggawa da wannan kuma Allah ya da kuma mallam gida lafiya.
To mun gode ma Sadiku babai.
Garin na gode ga babai.
To mun gode. Sai dan ta kamar yadda baban gaje yake magana. Iyaye su fahimci muhimmancin karatun boko ba wai iya na addini kadai ba.
To wannan kamar a cikin bayanin sai na cewa mutanen mu na kauye, ai ba mutanen kauye ba, har na birni ma. Matsalar ba wai ta takaita akan kauye bane, wataƙila ka ce kauye a can tafi yawa. Amma har a birni din kuma shi ilimi kamar yadda muka faɗa a cikin farkon maganar mu. Kalmar iqra ba a faɗi me zaka karanta ba. Dan a nuna maka cewa kowane karatu an amince maka kai matukar dai wannan karatun ka sa Allah a ciki, shi yasa aka ce bismi rabbikal ladzi khalaq. Karatun addini wannan wajibi ne, ba wai mustahabi bane. In ka ga dama kai, in ka ga dama ka bari, a'a tilas ne a matsayin ka na musulmi ka karanci addinin ka, ka san menene, ka san wane ne Allah, wane ne manzo sallallahu alaihi wasallam, wane ne haƙoƙin Allah, menene haƙoƙin manzo, ka san ya zaka yi ibadar ka, sallah, azumi, zakka, hajji da sauran abubuwan da Ubangiji ya farlanta maka. Wannan wajibi ne kan kowane musulmi. Bayan wannan abubuwan da suka shafi wato tafiyar da rayuwa, ilimin likitanci, ilimin engineering, ilimin sararin samaniya, ilimin waye, waɗannan dukkanin su ilimin mukane wanda Ubangiji ya hore wa dan adam domin ya mori rayuwarsa a duniya ta yadda zai iya samun damar bautawa Allah yadda ya kamata. Ba wani abu bane da Ubangiji ya ware dan waɗanda suke ba musulmi ba, ko arna ko turawa, a'a wani abu ne da Allah ya sakare wa dan adam gaba daya. Shi yasa zamu ga cikin manyan malamai da aka yi a duniya, sai mu ga cewa malami guda daya in ka taba shi ta fuskar ilimin lissafi ya kware anan, hisab. In ka taba shi ta fuskar ilimin tib, wato sanin magunguna, sai ka same shi ya kware anan. In yana maka magana akan magani, sai ka tabbata cewa wato wani wato shahararren likita ne. Yanzu duba littafin Zadul Ma'ad, sai har ya kai da libanin Ibn Qayyim, kusan juz'in sa na karshe, wajen rabin juz'in na karshe gaba daya akan maganar tibbi ne. Kuma zai zo yana ta maka magana akan zazzabi, ga ire-iren sa, kashe-kashen sa, ga wanda abubuwa da manzo Allah ya bada shawara ga mai zazzabi, ga abin da likitoci suka ce ga irin zazzabi da zai taimaka. Akwai ma da je na nake karanta, amma akwai zazzabin da yake taimakawa jiki. To kaga
shi zazzabi ne, amma jiki
kansa, amma ana bukatar irin wannan, zai wanke zuciya, zai waye. Kaga wannan in ba dan sun karanta ba, ya za su sani, ya za su rubuta, ya har za mu karanta. Kar ku manta duk abubuwan da ake tinkaho da shi a yanzu na ilimi a duniyar Turawa, a duniyar Turai, kusan asali daga Larabci aka dauko shi. Abubuwan da su Fakhruddin Razi suka rubuta, irin su Ibn Sina, irin su Ibn Haytham, irin su Jabir Ibn Hayyan, abubuwan da suka rubuta cikin harshen Larabci din shine Turawa suka dauko, suka dawo da shi harshen su. Daga baya suka yi masa kuskure, ma suka ci gaba kuma da bincike ta hanyar samun wasu na'urori na zamani, wanda har yazo hannunmu, har muke zaton cewa mu a gurinmu shine bako, tare da cewa su ne bako a gurinsu. Mu a gurinmu hazihi bida'atuna ruddat ilaina, haka ake, wato kayanmu ne ya dawo hannunmu.
Haka ne. Kuma malam, wato wani misali ma a duniyar mu, cewa akwai wani malami a nan Jami'ar Malik Abdul Aziz da take Jidda, ko sunan malamin Dr. Muhammad Aqil Musa
Sharif.
Yawa, kaga ai gashi dai mutane sun san shi malami ne na addinin musulunci, masanin tarihi. Amma hannu ɗaya kuma direban jirgin sama ne, yanzu haka yana tuki da kamfanin jirgin sama na Saudi Arabia, ba san ko a kwana-kwanan nan in ya bari ba.
To kaga, to irin su suna da yawa kuma.
Ga kuma waɗanda zaka samu sun yi digiri na uku har sau biyar.
Yanzu kaga a duniya yanzu ana maganar ko wani ɗan gwagwarmaya, ko wani wanda ya tsani Turawa, wa sai ka dace Usama bin Laden. Usama bin Laden engineer ne.
Shi a hakan sai.
Abin nan ne a building engineering, suke engineer suke ce masa, wanda yake harkar gine-gine.
Abin da bin engineer? Ko shi mai to tande.
To kaga ma ba anan ka san shi ya shahara ba. Tun da cewa ga abin da ya karanta. Ashe kaga da a ce wani ilimi ne da sai arne zai yi shi. To da shi ba zai yi ba. Da ba zai yi ba, saboda haka zaka samu yanzu Imamun Nawawi cikin ilimin mukan da ya karanta, akwai yadda ilimin tafi, wato ilimin likitanci, ana magana nawawi sai ka ji shi a harkar addini eh hadisi hadisi harkar fiqhu harkar kaza harkar kaza dan haka wannan ilimin mu ne dama kuma jahilci ne har mu dauka wai ilimin boko ko ilimin bature wannan kuskure ne ma ka ce masa ilimin bature a ilimi ne na dan adam shi ma baturen tsintarsa yi mutanen da suka zo suka yi bincike akan wannan duk sanda wani yazo kuma shi ma ya dauka zai fadada shi larabawa su suka fara tiyata a duniya kafin ma dan adam ya san ya za a fasa cikin mutum ba larabe shi ya fara cikin mutum ya yi masa wasu magunguna ya abin nan kuma larabawa nan dukkanin su suna ansa sunan musulunci ne saboda haka kaga har ka zo kana magana cewa a wannan na musulmi ne wannan kaga a wannan jahilci shi ya kashe mu shi yasa muke fama da irin abin da muke fama da shi a yanzu
haka ne yanzu duk da wannan halin da Palestinawa suke ciki na kashe su da ake dare da rana a cikin satin nan da ya wuce na ga waɗansu injiniyoyi mutum biyu daga kasar Palestine sun yi mota ita amma batir ake sa mata a mata caji kawai sai ta tuka ta tana tafiya da take so
to kaga wannan sun warware za su wato wannan aiki nasu za su warware matsala gagaruma da Palestina suke fama da ita ta hana su mun fita da Isra'ila take
haka ne to amma karamtallahu a hannu daya ka san a cikin hadisi da dama ana nuna farallar ilimi din a ce duk wanda ya shiga tafarki ne neman ilimi to ana cewa ilimin nan da ake magana na addini
haka ne
kuma wani lokacin zai iya zama shi kansa ilimin da ba na addini din ba ya zama matsayin dole sai in ba ku yi ba abokan gaba ku za su ko kuma sai kun yi ne za ku iya mai da martani ga abokan gaba ba wani mataki da mutum zai kai na kyautata niyya ko na matsayin zama wa karatun dole shi ma ya samu irin wancan falala din sannan hadisin da ake cewa idan mutum ya mutu ilimi da ya bari ake amfanuwa da shi yana sadaka jariya wannan ilimi na boko bai hada da shi ba
wato dukkan wani abin da yake mubah wato ba wajibi ba ba mustahabi ba mubah kamar ci kamar sha kamar bacci
ya halatta
abin da dai aka ce an halatta maka kasan akwai bambanci tsakanin a ce maka mustahabi in aka ce mustahabi ana kwadaitar da kai kai akwai wani lada da zai biyo baya akwai kuma abin da za a ce maka an halatta maka kai kamar ka ga dama ka ci dan wake in ka ga dama ka ci shinkafa da wake kaga wannan duk mubah ne amma da zaka ci shinkafa da wake da niyyar ka samu karsashi da karfi kayi ibada kayi kiyamul layl misali ko kai bada karatu to wannan cin shinkafa da wake ya zama maka aikin lada
na'am
dukkan wani abu da zaka yi shi da niyyar yin kyakkyawan niyyar zaka yi wani abu na bautar Allah da shi to ya zama ibada a hakika a haka shi karan kansa
ba shine ibada
ba shine ibada amma niyyar ka za ta iya canza shi
ta
zama ibada kamar da ka san abinda zaka yi da sunan ibada in niyya ta baci shi ma ya baci to haka nan wanda yake ba da sunan ibada ba mubah ne in ka sa Allah a ciki to sai ubangiji ya baka lada yanzu misali likitocin mu da za su tafi Saudiya a dauke su a kai Saudiya da niyyar su taimakawa alhazai a wajen kula da lafiyar su har ma a yanka musu albashi a ce kullun kana da dala 200 kullun kana da dala 100 har a gama kwanaki ka tara ka cewa a za ka samu daloli da yawa idan ka tsarkake niyya
kuma tafiya da aikin haji kenan
likitocin mu da suke zuwa
da aikin haji
yawa in ka tsarkake niyya wato kai abin nan da niyyar ka taimaka alhazan anan abinda zai nuna ka tsarkake niyya ka ji cewa koda ba a baka ba kai mai iya yi koda yayi kadan bai kai haka ba kai mai iya yi
wanda ta kai ka biya da kanka ma ka
in ka biya da kanka ma ka kai mai iya yi ne to wannan shi zai nuna maka niyyar ka tana da kyau in ka ji cewa dala 200 ake bayarwa amma ku ba na za a ba ku 100 sai ka ji baka ji amma mutanen nan sun kwaro to kaga tun daga nan ka san cewa kudin shine niyyar ka ina nufin wanda zai je da sai kakkiyar niyya yayi wannan ayi kuma a dauko makudan kudin watakila ma har yafi na bara a bashi
ya karba
ya ci riba biyu wannan aikin da yayi ya samu lada sannan kuma wannan abin da
zai
aka bashi halal ne
karamar riba
wata karamar riba ce ta duniya to haka kowane ilimi da zaka yi yanzu kai ilimi da niyyar ka samarwa da musulmi wani abin da zai taimaka musu misali a masallatan su misali ko zai taimaka musu a guraren ayyukan su ko wani abu kai su ne dan akwai wani abu na musulunci da zai biyo baya a ciki sai ka aji musulmi su zo su yi ta amfanuwa da shi za ka ci gaba da samun ladan sa mana amma niyyar ka ita ce za ta juyar da
wannan sakamako
da abu
to ai sai tambayar malam Sharhabiru ko wanda yake cewa shawara
sunan da yake kira na san suna ne mai asali amma Laraba ba Sharhabiru suke cewa Sharhabil ne
to Sharhabil
to amma an karanta shi ba wata jiki
sunan Balarabe ne
akwai Amir ibn Sharhabil
washi sunan kansa Balaraben suna ne
Balarabe ne Laraba suke amfani da shi
haka
sai dai kuma kace me ma'anarsa a Larabci kuma ba zama kilas ba saboda al-asma la tu'allal wasu sunayen ba lalle ne su ba su ma'ana guda ɗaya ba amma dai yadda Larabawan da suke da sunan na asali suke fada Sharhabil suke fada ba Sharhabil ba shi yasa watakila da ya fada ka tsara cewa me mai tasa ko ka gano Sharhabil ne to da yake magana kan gwamnati taimaka akan karatun addini babu shakka akwai bukatar addini a yi masa gata a makarantun mu na gwamnati tun daga makarantun primary har zuwa makarantu na secondary har zuwa ma jami'a addinin musulunci yana da gata domin shi ne jigo mun faɗi cewa shi koyansa wannan wajibi ne kuma wasu iyayen da suke hana ƴaƴansu su je su yi karatun boko din watakila saboda ba a kyautata na addinin a ciki ba inda ya san cewa ɗansa zai koyi yadda ake sallah yadda ake yin tsarki yadda ake alwala ya ji shi ma yana ɗan kwakwaɓa larabci to ba zai ƙiyadda ba kuma akwai dama ta ka karanta wannan ina jin ko a nan ne ko a wasu gurare ne da zai maganar cewa kwakwalwar ɗan adam tana da faɗi yadda muke tsammanin kwakwalwar ɗan adam ba za ta iya ɗaukan kaza da kaza da kaza da kaza ba haka ba ne ko menene za ka zuba kwakwalwar ɗan adam tana da capacity za ka ɗauki
sai computer ma tana tare ta ɗauka
za ta ɗauka saboda haka yaro zai iya koyan ilimin addini ya kuma koyi ilimin zamani ba tare da an samu tasgaro a nan ba illa iyaka dai a samu manhaja ta karantarwa mai kyau
assalamu alaikum
assalamu
alaikum wa alaikum
kuna magana da sukuri ɗan sukuri jama'a ku gina ƙaramin kumar gina ina magana daga nan garin ƙaya
to
ina da malam barka da zuwa salama a sukuri tambaya ta hanyar ita ce shin kamar yadda ka faɗa cewa mutum zai iya karatun boko na to za mu ga yawanci da alfuwa suna cin za su jarabawa su ta amsa har su zo su yi gama makaranta da wannan jarabawa a zo a samu aiki a ce da iyali da wasu harkokin duniya shin wannan ya halatta ina da malam faɗa ne
madallama sukur s tukur da kai wannan tambaya
to satar amsa kai daga jin sata ai ba ta da kyau bare sata wacce za ka yaudar al'umma duka don mutumin da zai saci amsa ba wai wani mutum ɗaya zai yaudara ba ko ita makaranta yana yaudara al'umma ne duka ka saci amsa ka ci takardar zama ƙwararren malami wanda za a bashi koyarwa a makarantu ka zo an baka koyarwa alhalin kai kuma baka cancanta
ba
ka ci amana al'umma shi annabi kuma ya ce man ghashana falaysa minna saboda kai satar amsa tana daga cikin algush wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi mana algush ba shi ba mu ka shiga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya ce wa yuhibuna an yuhmadu bima lam yaf'alu waɗanda suke so a rika yaba musu da abin da basu yi ba a zo a rubuta a ce ka ci ka
kware
alhalin kuma kai ba Allah madaukakin sarki ya soki wanda duk ake yake son a yi masa haka almutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi saubai zuwa kamar yadda manzo Allah ya ce mutumin da zai rika cika baki da abin da ba ya da shi to kamar wanda zai saka kayan sata ne don haka satar amsa sata ce kuma algushi ne ga al'umma ba ta halatta ba
haka ne malam wace shawara za a ba ɗaliban da za ka ga suna ta karatu abin da ya sa suke karatun nan don su ci jarabawa ba wai don karatun ya zauna a kansu ba misali karatun semester da ake yi ana gama wannan semester to ɗalibi shi ko magana ya ji ana yaba sai ai shi ya gama da wannan tun da ya yi jarabawar wannan semester
to wannan matsala ce ta shi kansa ɗalibin irin yadda aka nuna masa manufar karatun yana da kyau su kansu malamai shi yasa za ka ga ana cewa education abinda education yake nufi wai kawai ka cika wa da yaro karatu abin nan ka sa masa data ya fahimci abubuwa a kwakwalwarsa ba a'a yanzu ma ka hada masa da tarbiyya wajen hada tarbiyyar nan dole zaka nuna wa yaro me yasa yake wannan karatu ga yaro ya san shi me yasa baban ka ya saka maka karatu me yasa kake so kai karatu dan ka zama me dan kai me dan ka amfanar da wa to galibi rashin samar da kyakkyawar manufa a kwakwalwar ɗalibi sai yake fahimtar takardar da za a bashi ta karshe ita ce manufarsa don haka ba wai manufar abin da ya karanta ya amfane shi ko ya fitarwa da wani al'umma wani abu ba wanda za ta mora ko ya wuce ya wuce gaba ya samar da al'umma wani abu ba ba wannan aka nuna masa ba don haka ni ina ganin babban matsalar tana ta samo asali ne daga irin tarbiyyar da ake ba wa yara tarbiyyar da ake ba wa yara sune su jarabawa har ta kai mu saboda lalacewa wai makaranta ce za ta rika taimakawa yara su sata ansa kuma sai a rika cewa ai zamu ne mu taimakawa yaran mu ni abuna baka taimaki al'ummar ka ba idan har ta hanyar satar ansa ce za su ci dan akwai irin da za a je ba yadda za a iya sata ansa ta yi amfani dan shi ilimi ba a ƙaryarsa dole ne ka bar su su koya in ta kama ma duk yaran mu na arewa misali na musulmi duk su faɗi ƴaƴan kudu su ci ni ina ga wannan shi kansa zai sa a fahimci matsalar in ana fahimtar matsala to za a yi tunanin ya za a gyara ta amma in aka ce abin da matsala ya rata matsala ce amma a ce a sa ta
ƙarƙashin kafin za a cikin gani
yawa to dan gaba za a je a tinkare ta domin za a dauko kan naka a zo a kawo shi a ce to yi kaza ya kasa yi dole ne a kawar da shi a kawo wanda zai yi saboda haka gyarawa za mu yi ba ku ci gaba da batawa ba
hakan assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
Alaikum salam.
Na'am, da muke magana.
Malam Salisu Muhammad kana magana da Salisu na gaidan da Brady daga Jamhuri.
Na Salisu na gaidan muna jin ka.
Yau da farko ne wa malam barka a cikin wannan shiri.
Madalla.
Sannan kuma kamar yadda ba da zago sura ran ba malam ne fa da kulta da shi ko da alƙalai hada abu wanda za a yi a bayan da samu ɗaliban a sai mu samu a hanyar rabawa da za su tsara kuma
mun gode Salisu na gida assalamu alaikum
assalamu alaikum
na'am alaikum assalam na assalamu alaikum
alaikum assalam
na'am
Nasir ne daga jama'ar da
mallam Nasir akwai guje
ina yi mallam barka da zuwa
madalla
Allah mai da mallam gida lafiya
madalla akwai tambaya
ba tambaya
to mun gode mallam Nasiru daga jama'ari wato shi Salisu na gaidan kusan bayanin sa ma zai shiga bayanin baya amma bari mu hada da wannan kuma assalamu alaikum
wa alaikum assalam
na ko za ka kashe sate radio
eh na kashe Adam Suleiman ne daga Dan Zaki
bismillah mallam Adam
ya wanne wa dakta barka da hidima
dakta yana godiya
ya bin da nake so da kai da Allah ya dan ja hankalin iyayen mu saboda suna ganin zurfafawa a karatun addini yakan sa mutum waye saki hanya ya koma ta hanya ba daidai ba
kamar ya ai
kadan ai kadan kawai kamar yadda da fannin namu wadanda aka saba da su ahmadu ismawi iziya sai a takai ta haka
misali ko zaka bada hujja ne sai a ce maka ka fita daga wadannan littattafan
wallahi kwarai da gaske da ka dan gaba sai a ce ya ga ne na kinkimo zai zai kawo zai zai kawo sauran ka da ko dukkan zai ja hankalin zuwa yau
mun gode wa Allah da Suleiman
yau to na gode wa Allah
rai gashi ne na kinkimo a sai ka ce wani barawo
to maganar malam Salisu ga idan ita ce wacce nake yin ishara na cewa duk wannan abubuwa da zamu rika yi wa kanmu cutar da kanmu muke ba ba taimaka kanmu muke yi ba dole ne abubuwa mu yi su yadda yake yadda suke yadda tsari ya nuna idan ba haka ba to muna cutar da kanmu za a kai lokacin da tusa za ta kure godari mallam Adam da yake maganar masu cewa ilimi yana yin yawa ilimi baya yawa Allah cewa wa ma utitu min al-ilmi illa qalila abinda zaka karanta na ilimi kadan ne a gurin Allah saboda haka maganar ka ce ilimi ya yawaita ko a ce ilimi ya yawa ina yake mu yanzu a kasar mu ma ai yanzu ake kokarin ma dan kakkaro mu kadan daga kadan din wannan duk abin da kaje ana fada ana ko karantawa ko karanta karance a bisa tsari na ilimi in kaje inda ilimi yake zaka samu har yanzu a baya miki to na baya bayan ma kuma a ce maka kakkayi shi babu shakka ana so kai rayu cikin duhun jahilci bai dace ba bai halatta ba ilimin da ubangiji ya cinsa alqur'ani da sunna ba za su taba kai mutum gaba ta ba sai dai su nuna masa hanya ta shari'a
haka ne to saboda halin lokaci anan zamu ba dukkanin waɗanda suke ta kokarin tuntuban mu ba su samu damar ganawa da mu ba hakuri kuma a ci gaba da jarraba mu cikin shirin idan Allah ya kai mu mai ku mai zuwa zamu tattauna akan ibadar mara lafiya to a yanzu a madadin ofishin mai girma gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Sulaimido wanda ya dauki nauyin kawo wannan shirin da kuma mutanen da suke Jigawa FM and Daza waɗanda suka hada da shirin suma ana akwai shi Dr. Muhammad Sani Umar tare da Alhaji Bello Talha sai Malam Awalo Sile wanda ya sada mu da ku Isiyaku Nuhu Baranda da dukkan waɗanda suke da ruwa ko dake a shirin misalin su gumar nake cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.